Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Sarfila Hashin Gumin da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a 19 ga watan Janairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfila da kanin labarai.
Jiya Alhamis, Prime Minister Isra'ila ya faɗi cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar Falastinu. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar da Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Haka kuma za a ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka zai kai ziyara zuwa ƙasashen Afirka hudu, ciki har da Najeriya a mako mai zuwa.
Kanin labaran kenan. A ci gaba da shirye-shiryen da sashen Hausa na Murya Amurka ke yi a bikin cikarsa shekaru 145 yana jan zaren shi a fannin yaɗa labarai da shirye-shirye a duniya. Abokan hulɗa da dimbin masu sauraro da ke iko da ma sauran sassan Najeriya da duniya baki ɗaya na ci gaba da murna ga sashen Hausa na Murya Amurka a shirin da yake yi.
Ina jin daɗin shirye-shiryen su kwarai da gaske na BOY. Haka ina masu fatan alheri.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahoto akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikra zai gabatar. Amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi jiya Alhamis cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta daɗe tana yi na kafa ƙasar Falastini a matsayin wani ɓangare na samar da sulhu bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Jami'an gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa ƙasar Falastini mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. Sai dai sanarwa ta Netanyahu ya yi a wani taron manema labarai da aka yaɗa ta gidan talabijin na ƙasar na tabbatowa duniya baraka tsakaninsu da Amurka, babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Kakakin majalisar tsaron ƙasa na Fadar White House John Kirby ya yi watsi da kalaman shugaban na Isra'ila. Ya ce wannan ba sabon tsokaci ba ne, Prime Minister Netanyahu. A bayyane yake, ba haka Amurka ke ganin lamarin ba, in ji Kirby. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na komawa teburin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis, ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov ya ce ba zai yiwu ba, yayin da Washington ke ba da tallafin soji ga Ukraine. Ya zargi ƙasashen yamma da rura wutar rikicin a duniya ta hanyar ƙarfafawa ƙasar Ukraine gwiwar wajen kai hare-hare kan yankunan Rasha. Ya kuma yi gargaɗin cewa Moscow za ta cimma burinta a rikicin ba tare da la'akari da goyon bayan da ƙasashen yamma ke baiwa Ukraine ba. Da yake tsokaci kan shawarar da Amurka ta gabatar na dawo da tuntuɓar juna a fannin sarrafa makaman nukiliya, Larab ya ce Moscow ta yi watsi da tayin. Ya ce danguna da irin wannan tattaunawa da farko Washington na buƙatar sake duba manufofinta game da Rasha. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ta harba makamai masu linzami guda biyu na kakaɓo jiragen ruwa a kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka a mashigin tekun Aden, cikin wata sanarwa da rundunar sojin Amurka ta fitar a yammacin jiya Alhamis. Sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makamai masu linzami sun sauka a cikin ruwa kusa da jirgin. Babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin, in ji babban kwamandan Amurka. 'Yan tawayen Houthi na Yemen sun ce su ne suka kai harin, suna masu ikirarin kai harin kai tsaye, in ji sanarwar da aka fitar a shafukan sada zumunta na kungiyar. A ranar Alhamis din da ta gabata ne, sojojin Amurka suka kai hare-hare akan wasu yankuna da ke samun goyon bayan Iran da ke ƙarƙashin ikon Houthi a ƙasar Yemen, yayin da ake ƙara nuna fargabar rikicin Isra'ila da Hamas na iya faɗaɗa a yankin gabas ta tsakiya.
An jima kaɗan, Sarfili zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu nufi birnin Ikon Najeriya, inda wakilinmu da ke can Babangida Jibrin ya rawaito mana yadda dimbin abokan hulɗa da sauraron sashen Hausa na Murya Amurka da ke birnin na Iko suka bi sahun sauran al'umma daga sassan duniya daban-daban wajen taya murna da yin son barka a shirye-shiryen da sashen Hausan ke yi na bikin cika shekaru 45 cir yana gabatar da shirye-shirye a duk sassan duniya gaba ɗaya, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton nasa.
A inda sashen Hausa na muryar Amurka ke shirye-shiryen gudanar da bikin cika shekaru 45 da kafuwa, shugabannin al'umma arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar da ci gaba da tofa albarkacin bakin su da fatan alheri da kuma ta sashen Hausa na muryar Amurka cika waɗannan shekaru har 45. Alhaji Salisu Garba Bashankai shine mataimakin majalisar sarakunan Fulani dake yankin kudancin Najeriya kuma sarkin Fulanin Shagamu ya bayyana fatan alherinsa ga sashen Hausa na muryar Amurka a wannan biki.
Muna da ina sauraron BOA shirye-shiryen da ke zuwa ga tuwajejin 1918 har zuwa wani lokacin ke sauraron BOA kuma shirin da nake ji kuma nake kowa lokacin yana ji su wadda sun wuce yana kama wato shine shirin su cike da gaskiya tsakai mai wuya a bari ya huce, a bari ya huce ko ya huce saboda sai yana kama yana ji musamman saboda akwai abun ba da dariyar da ake gudun don haka sai yana kama na ji me ya faru don lokacin aka yi an kama Fulani kazafi a gurin da sauran su don haka yana kama na ji wane waye ne yake Fulani ko me aka faɗa musu to don haka na dade ina jin shirye-shiryen nan kuma ina jin dadin shirye-shiryen su kwarai da gaske na BOA don haka ina musu fatan alheri da wannan shekara 45 da suke watsa shirye-shiryen su a fadin duniya kuma Allah ya taimaka kuma Allah ya kara daukaka suna na kamar na faɗi baya Allah ya sa su garba shan kasarkin Fulani Shagamu kuma na shirya ba ciya mana ungin sarakunan Fulani na kasa
shi ma a bangaren sa Alhaji Ali Aware Inuwa garin Malam wani sanannen dan canji ne mazaunin birnin Lagos ya bayyana jin dadin sa da wannan biki da ake gudanarwa.
Na farko ina ta gidan radio Voice of America wato sashen Hausa na America muna cika shekara 45 da kafuwa. Ina murna Allah ya ja kwana, Allah ya jagora. A gaskiya na jima ina sauraron wannan gidan radio. Ina jin akalla na shekara 30 zuwa da 5 ina sauraron su tun zamanin su Murgaye Alhaji Sallau Jibiya da Alhaji Ali Abbas. Sai kan na kasa-kasa na baya-bayan nan Alhaji Shehu Kura, Alhaji Alin Sakkwato da Halima Jimuro da sauransu duk na sauraron su kuma na jin daɗin sauraron su har da Murgaye Alhaji Kabiru Fage shi ma Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta masa, mu ma Allah ya mana kyakkyawan zuwa. Steven Lucas ma na san duk lokacin yana shugaban wannan sashen Hausa har zuwa ga wanda ya karbe shi wannan tsohon ministan wasanni na Najeriya duk lokacin da suna sauraron su.
To da yake an magana na cewa bikin farakaza Belbela ba sai an gayyace ta ba, shi ma wani dan jarida mazaunan birnin na Lagos Malam Kabir Yusuf ya bayyana fatan alheri.
Ikon Allah kwanci tashi yau har sashen Hausa na muryar Amurka ya cika shekaru 45 to ina ta su murna inda kuma ta su farin ciki. To a gaskiya ni na fara sauraron sashen Hausa na muryar Amurka tun ina secondary wajen 1988 kenan. A wancan lokaci dai na tuna mukan na ci rubuta musu wasiku zuwa sashen Hausa na muryar Amurka mu roke su ba mu mujalla hotuna har da irin baje namu da ake makala shi a aljihu wanda kuma muna da contact da muryar Amurka a wancan lokacin. Amma sauraron dai jifa ne ba wani abu muke fahimta sosai ba. Mu a wancan lokacin burinmu mu ga mu rubuta musu wasiƙa kuma sun damu da amsa dan daga cikin shirye-shiryen da nake fi saurara a hali yanzu ko da wasu shirye-shiryen sun dakatar da su amma wasu wadanda nake jin dadin su a halin yanzu shine Duniyar Amurka, shirin manuniya, shirin lafiya uwar jiki domin iyali da kuma shirin kasu a kai miki dole. Shirye-shiryen da suna da dama musamman shirin na Kabiru Fage na ilimi garkuwar dan adam wanda yanzu kuma Babangida Jibrin yake ci gaba da jagorantar shirin. A gaskiya dai ina jin dadin sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da kuma ina ta su murna cika shekaru 45 da fara yaɗa shirye-shiryen su.
Sashen Hausa na muryar Amurka dai an kafa ta ne a shekaru 45 da suka gabata lokacin da ta fara watsa shirye-shiryen ta ranar 21 ga watan Janairu a shekarar 1979 domin gabatar da shirye-shirye da kuma bada labarai na gaskiya daga sassa daban-daban na duniya tare kuma da kare muradun gwamnatin kasar Amurka. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
An gaida Babangida Jibrin. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Sarfila ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyu bayan hare-haren wucin gona da iri da aka kai kan iyakar kasashen, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da wato ƙara fargaba barkewar rikici. Lamarin da ya jawo hankalin Amurka da China, inda dukkan suka yi kira da kada a rura wutar rikicin. A ranar Alhamis din da ta gabata ne an kai hare-haren da jiragen sama Pakistan a lardunan Sistan da Balochistan na Iran, inda suka kashe mutane da dama da suka hada da yara hudu da mata uku, inji jami'an Iran. Pakistan ta ba da hujjar harin da aka yi ta sama da cewa an kai harin kan maboya da kungiyoyin 'yan ta'adda ke amfani da ita a Iran, da a wadda Tehran ta yi watsi da ita. Hare-haren sun faru ne kwanaki biyu bayan da Iran ta kai harin bamai a kan iyakar Pakistan, inda ta kashe yara biyu a wani harin da ta ce an kai wa kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken zai kai ziyara zuwa kasashen Cape Verde da Ivory Coast da Nigeria da kuma Angola a mako mai zuwa, in ji ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Ziyararsa ta huɗu a nahiyar Afirka. Tafiyar dai ta zo ne bayan ziyarar aiki da majalisar ministoci 17 suka kai a bara a matsayin bibiyar taron shugabannin Amurka da Afirka na shekarar 2022 a birnin Washington. Shi ma shugaban kasar Joe Biden ya bayyana muradinsa na zuwa nahiyar Afirka a wannan shekara, amma ba a bayyana takamaiman shirin ba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce ziyarar ta Blinken ta kwanaki shida za ta bayyana yadda Amurka ta ƙara inganta haɗin gwiwar Amurka da Afirka tun bayan taron da suka haɗa da yanayi da abinci da kuma kiwon lafiya. Daga ƙarshe, masu bincike a jami'ar Pennsylvania sun yi ma wani mutum mai matsananciyar larura da shan hantar alade ta waje, wato ba a sanya ta a cikin jikin mutum ba, kuma sun kalli yadda hantar ta yi nasarar tace jinin mutumin. Gwajin mataki ne don wata rana a gwada fasahar a cikin marasa lafiya da ke fama da gazawar hanta, har ila yau wani nau'i ne da shan wasu sassan jikin dabba zuwa mutum. An yi amfani da hantar ta alade a wajen jikin mutumin da aka bayar a matsayin tallafi, amma ba a cikinsa ba. Wannan wani bangare ne kokarin inganta lafiyar hanta, kamar yadda ake tace jinin masu gazawar koda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla masu haruka da dai a shagala ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, duk sadda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Abuja, babban birnin kasar, inda anan ma al'umma ce ke ta ci gaba da san barka da fatan alheri ga sashen Hausa na muryar Amurka da ta yashi murnar cika shekaru 45 da so mai yaɗa shirye-shiryen shi, kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Hawa Umar ta aiko mana daga Abuja.
Assalamu alaikum, me magana Habibu Isa wadda aka fi sani da Habibu Ejen marabayan lemu. Ina muku murnan bikin cikan shekara 45 da fara shirye-shirye a Voice of America. Allah ya sa yadda muke jin dadin shirye-shirye da ya gabata na shekara 45. Allah sa sabbin wannan shirye-shirye da za ku yi su wayar mana da kai, su ilmantar mu ji dadin su fiye da wayancan shirye shiryen kuwa yadda suka gabata. Ina muku murna da karuwar da muke yi, Allah kuma ya dada ku kara dubban shekaru a doron kasa kamar yadda kuke tsaga gaskiya.
Cikin shekarun nan sashen ya shahara wajen yada shirye-shirye da labaru masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa, kama daga siyasa, lafiya, ilimi, shari'a, tattalin arziki da sauransu. Yan siyasa da jami'an gwamnati da ma kungiyoyi suna ta fadar ra'ayinsu. Sanata Adamu Alero ya ce VOA Hausa ta yi fice wajen wayar da kan jama'a kan sanin 'yancinsu.
Sashen Hausa na Mini America yana birge ni kwarai da suke wayar da mutane akan siyasa, akan sha'anin ilimi, akan kuma kawo abubuwa na ƙayatar da rayuwar al'umma. Wajen gefen siyasa, ansa da mutumin ƙauye da mutumin birni ya fahimci abin da siyasa, kuma an faɗakar da kan mutane ƙwarai ga 'yancinsu, kuma sun umfana ƙwarai ga wannan, kuma ga kawo gwamnati ta gari. Ita ma gwamnatin kanta ana sa ta zama on track,
ta daidaita sahu kuma ta yi tsaye ta ga ta yi abin da daidai kuma duk abin da na gyara sashen yan jaridu musamman VOA suna tsaye su ga cewa an yi wannan gyara. Ina sauraron program da dama musamman idan an ci zalunci an awa wani zalunci za a ga engineers sun yi bincike sun yi kwanaki suna bincike sun yi kusan watanni suna wannan binciken kuma su yi tsaye su ga cewa wanda aka zaluntar nan to an hidda mai hakkin shi a kotu. To wannan ba karamin aiki ne ba.
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka Zaidu Balakofa Sabuwa ya ce ya shafe fiye da shekaru 20 yana hulɗa da sashen da ya zama masa tamkar makaranta. Yana mai addu'ar rahama ga waɗanda suka rasu.
Kusan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka duk inda suke tsakanin mu da su mun zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Don haka wannan ba karamin abin alfahari na gare mu ba. Waɗannan shekaru 45 da kun kai kuna wayar da kan al'umma kun zama muna tamkar makaranta. Ko kuma mu ce jami'a ba za mu taba mantawa da jajirtattun ma'aikatanku ba kamar irin su Alhaji Kabiru Fage, irin su Lawal Bukar Maini daga Jamhuriyar Nijar, irin marigayi Umar Sa'id Tunuwada, irin Sani Abdullahi Tsafe, irin su Ladan Ibrahim Ayawa, irin su Sa'adatu Muhammad Pau da irin su Ibrahim Abdul Aziz, irin su Aminu Bello Sahabi, har Allah ya karbi rayuwarsu. To koyaushe za a yi wani buki na sashen Hausa na muryar Amurka dole mu yi addu'a ga waɗannan bayan Allah waɗanda sun ka sadaukar da rayuwarsu ganin sashen Hausa na muryar Amurka ya tsayu da ƙawahunsu. Shi ya samu hagan da cewa babu yadda za a yi sashen Hausa na muryar Amurka ya irin wannan tunawa a ce ba mu tuna da waɗannan abubuwa ba. Don haka muka ƙara miƙa ta'aziyyarmu musamman ma ga shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto da kuma ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki ɗaya.
Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Hauwa Umar. Masu sauraro yanzu kuma sai a jarta zama a saurari shirinmu na gaba.
Manuniya.
Da ta fara kirga kudaden da ci an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ci daren take yage baki a sai kudin kwashe su da ayi
dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kudi to matsalar da ta shafi ordinary talakan da ya bata kuri'a ne ya zabe su amma matsalar da ta shafe su ba ka jin babu
wasu yan Najeriya kenan ke nanata na kasan da suke gani akan idda gwamnatin Najeriya kan nuna karfi sai dai kuma shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami do lallas ƴan jam'iyyar APC yayi musamman dai masu daddagewa kan cewa lalle jam'iyyar PDP ta yi wa 'yan Najeriya laifi.
Yi wurin da ake nawa kanin cefu kwankwaso da kuma Peter Obi, wallahi ba sani ba. Amma rikin bari shiga takwas a kalla ga cewa shi ne shin ya kawo nema a Najeriya? Ya kawo zama lafiya a Najeriya?
Game da hukunce-hukuncen kotunan zaɓe a Najeriya kuwa muhawara tsakanin masu ratsaki ce take ƙara zafi.
Lallai abin da ya faru da 'yan majalisun jihar Plateau sun yi asarar kujerunsu saboda ba halinsu wuce zuwa kotun koli.
Mataki na uku kotun koli mutane sun ga cewa lalle ayin gaskiya
waɗannan fa wani tsagi muka tsatsago cikin miliyoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayani harafi bayan harafi shiri na 153 cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar juma'a ne ku masu sauraro kukan yi mai dafifi maiwa kuma dafifin amanar danne kujerin siyasar da masu bukata ta musamman ke sare a gwamnati a Najeriya ne yasa suka fara korafi shugaban kungiyar masu bukata ta musamman arewacin Najeriya Malam Meri Suleiman Ibrahim ya ce suna cikin damuwar ganin yadda ake taruwan mukaman siyasa a Najeriya amma su an bar su babu koda yayyafi.
Dokar kasa ya bamu daman cewa duk wani suna dandanan da shugaban kasa zai yi ko kuma gwamnatocin mu na arewa ya ce bamu kashi 5 cikin 100. To amma abin damuwar mu anan shine har yau shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu har yanzu ya gagara a samar da wannan doka na masu bukata na musamman. Don akalla ya kamata ce muna da ministoci guda 2. Idan ka duba arewa wanda muka fi yawan masu bukata na musamman muka fi yawan bada ƙuri'a, amma har yau bamu san menene makomar mu a siyasance ba.
Mun ci muku ofishi na musamman ai na mai taimakawa.
Na sani ai wannan takarda na wadda ka mishi office din mai ba taimakawa shugaban kasa, ai ni na rubuta takardar. Amma abinda dokar ta ce kashi 5 yanzu shugaban kasa ya ne dan da dai gudanawa. Yanzu ka duba abinda sa muke yawan koka cewa dole sai ai mana minista. Ka duba kwanan nan shugaban kasa ya dakatar da minista na jin kai. Minista nan ta hada mu ranar 6 ga watan 12 a Abuja, ta tabbatar da cewa akwai kudade mahaukatan kudade da ta an ware ma masu bukatar musamman har hannu na saka nake ta daren take yage baki, sai kudin an hada su ne kwashe su za a yi. Saboda kashe sa inda muna da ministry din mu ma ka san mun san wanda zamu je mu tome shi. Muna son wannan kashi 5 doka da
ta ba ku kuna so a ba ku kun shiga harkar siyasa kuma kuna da gugaggun da za su rike makam.
Ai ina son tabbata muka a Nigeria ko shugaban kasa ka bamu zamu rike
shi ma dai malami a kolejin ilimi ta tare Najan dake Zaria Dr. Suleiman Lawal ma da cewa yake an gama raina wa talakan Nigeria wayo tun lokacin da aka ce an cire tallafi.
Ka ci yau an cire tallafin man fetur amma an zo ana baka mudun shinkafa ko kwano 1 2 3 na shinkafa abinda ba zai dauke ka sati ba. Shi kuma wancan tallafi da ake magana duk shekara za a sa shi a annual budget, ma'ana za ka ribance shi a tsawon wata 12. So shi kuma wannan da za a baka bai wuce ka canye shi a kwana 3 ba. So ka gaya min don mi hankali zai dauki wancan. Abinda muke so a biya mana tallafin man fetur, a dawo da shi talaka ya samu sauki da sa'ida.
Ana magana ba kuɗi, ina magana dawo da tallafi.
Bai yiwu a ce ba mu da kuɗi. Duk lokacin da gwamnatin Najeriya take gaya ma talaka babu kuɗi, tana yaudaran shi ne. Matsalar sayan jirgin ruwa na shakatawa na shugaban ƙasa Tinubu, ba a san babu kuɗi ba. Saya ma ƴan majalisu motoci, ba a san babu kuɗi ba. Saya ma matar shugaban ƙasa motoci na alfarma, ba a san babu kuɗi ba. Kuma ba ma constitution bane, it's unconstitutional. Matsalan ba ƴan majalisu kuɗi na hutun kirsa mace da sabuwar shekara, gwamnati ba ta san babu kuɗi ba. Amma matsalan da za a samu talaka a man fetur a ya samu sauki ya sai lita da sauki ya je gona ya samu abinci ƙasa ta wadata, nan babu kuɗi. So saboda haka dukkan ji gwamnatin Najeriya ta ce ba ta da kuɗi, to matsalar da ta shafi talaka ordinary talakan da ya ba ta ƙuri'a ne ya zabe su, amma matsalar da ta shafe su ba ka jin babu.
Game da caccakar da tsohon shugaban riko na jam'iyyar APC a Najeriya BC Akande wa jam'iyyar PDP kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami da ya ce ai duk dan Najeriya ya san jam'iyyar da ta koya wa talakan Najeriya kamun kifi.
Gurin da ake nawa tsakanin Chifu Onkosu da kuma Peter Obi, wallahi ba sani ba, babu laifi in sun yi, babu laifi. Amma shi bisa Akande da ke cewa PDP annoba ce, shi ma ya masa afuwa. To dai shi tsohon rina kare manta, sannan haka ina ji kasu manta cewa da 1999 da 2003 da 2007 da 2011 kurun PDP da kadai sun fili duka sauran jami'a kawai aka da su. Saboda haka duk dabara mai dabara duk wai mai wayo cewa ita APC da aka fara lokacin nan ba ta haifuwa. Saboda haka sai da aka samu mutanen PDP da Obasanjo suke san ribar jansa da Chiku suka rake su tambuwal Saulai Adamu da sauran gwamnatin PDP suka mara APC baya aka haifi ainihin gwamnatin Buhari. Abinda ke abin bisa man ta shine gwamnatin Buhari yar PDP ce amma ta haramta ce. Saboda haka domin idan yar ramin ce gwamnatin kai Buhari ya kasa yin komai. Saboda haka tibi bazo ba zai koyi ba. Binin ta sai ta cewa da ba ai wannan gamin kan bisa ba wadan PDP ba da ba wannan gwamnatin Buhari. So da ka tsoho ne ke da musamman PDP da inda ta yi dogon gwamnati ta yi na harkar Najeriya da mallakar Najeriya wanda aka zo aka ce ba a so, aka zo aka karɓi APC aka ɗebo mutanen PDP dukkan manyan PDP aka zo gwamnatin Buhari. Mulkin Buhari shiga takwas ne, ka kalla ga cewa shi ne shin ya kawo nima a Najeriya, ya kawo zaman lafiya a Najeriya, ya kawo dukiya a Najeriya, me yi matsayin arewa a yanzu a rikicin mulkin Buhari.
Tun bayan nasarar da gwamnan jihar Plateau a gaban kotun koli wasu ƴan ƙasa suka fara cewa to ai kenan karɓe kujerun ƴan majalisar da aka yi a gaban kotun ɗaukar ƙara ya nuna shukar da aka yi akwai kofi. Sai dai kuma masani kar kwakin shari'a ko mai sharhi kan al'amuran da kan kai komo barista Elsbar Abubakar ya ce ai tunda shari'ar ƴan majalisar ƙasa tana ƙarewa ne a gaban kotun ɗaukar ƙara shikenan ƴan majalisar jihar ta Plateau sun riga sun hau kan kaifi.
Lallai abin da ya faru da ƴan majalisun jihar Plateau musamman waɗanda suka yi shari'un da ya tsaya a kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya sun yi asarar kujerunsu. Saboda a tsarin doka shari'arsu tana tsayawa ne a kotun ɗaukar ƙara, ba halin su wuce zuwa kotun ƙoli. Ya nuna kenan cewar sun yi asarar kujerunsu. Dalili shine kotun ɗaukar ƙara ta Najeriya ba ta da dama a doka ta yi abin da ake kira reviewing. Amma review ɗin da za ta yi review ne na shari'un da ita ta yi da kanta. Taga ta yi kuskure in wata shari'ar ta zo gabanta sai ta yi abin da ake kira review. To kaga kenan kotun kolin ba ta ma da daman ta kalli waɗannan shari'un. Sun dai yi asarar kujerunsu sai dai su jira gaba. Kamin nan za a yi ta kiraye-kiraye cewar lallai abin da ya kamata shine a faɗaɗa dokar yadda shari'ar 'yan majalisa zai kai ga kotun koli. Waɗannan kiraye-kiraye da za a yi don a kauce ne ma irin wannan abin da kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta yi da irin asara da baƙin ciki da aka sa a zukatan waɗannan 'yan majalisu da waɗanda suka zaɓe su.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabin da ɗan Masar Jan Tarayyar Najeriya ne yanzu Sanata Muhammad Adamu Aleru cewa yake hukuncin kotun kolin ya buɗe wa shari'ar Najeriya ne wani sabon shafi.
An fito da sakamako musamman da tribunal, higher court, da court of appeal, an samu ƙorafe-ƙorafe da yawa wa'anda ana ganin cewa ba adalci ba. Amma alhamdulillahi da aka zo mataki na uku kotun koli, mutane sun ga cewa lallai an yi gaskiya. Wasu wa'anda ba yi musu abin da suke so ba suna ganin ba su jaɗin wannan ba. Amma ina ganin akasarin mutane sun ji daɗin musamman akan abin da faru a Kano, kan abin da faru a Plateau, kan abin da faru a Zamfara, kan abin da faru a Abia, har ma Lagos.
Shikenan wannan yayi daidai.
Shikenan ba ni da aji kenan in ba muka amin da kike so sai ka hakuri
to demokradiyar kenan saboda haka tayi wa demokradiyar
to wannan demokradiyar ta ba dama cewa idan baka amince da sakamakon zabe ba kana iya alubalancin zaben nan a kotu akalla cikin waɗannan guda uku zaka samu adalci
saboda haka kai kana ganin ana kan tafarkin demokradiyar daidai kenan
wani da gaske dama demokradiyar jihar uku ne akwai jihar zartaswa jihar yin doka akwai kuma ita kotu kuma a gaskiya yayin yan jarida suna taimakawa kwarai da gaske duk abin da an gyara sashen yan jaridu suna tsaye su ga cewa a yi wannan gyara in ma akwai wanda ya zalunci mutane yan jarida suna tsaye su ga cewa a hukunta shi a gaban kuliya
to duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fi iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya tunda dokar ƙasar ta riga ta sanya musu waƙafi domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 1225 ne dukkanin shugabannin da aka zaba a Najeriya su yi sallamar sakin kudin da suka dafe duk ko da yake akan waɗannan kujeru ne suke ganin suna samun abin hasafi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da cikin su babu wata maganar cin zarafi ni Isa Lodi Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
Madalla an gaida dan mutan Ikara masu yaro da haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To a takaicen an ji cewa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fadi jiya Alhamis cewa ya shaida Amurka cewa yana adawa da goyon bayan da Washington ta riƙe tana yi na kafa kasar Palestina a matsayin wani bangare na samar da sulhu bayan yakin da Isra'ila ke yi da mayakan Hamas. Jami'an gwamnatin Isra'ila masu ra'ayin mazan jiya sun sha nuna adawa da kafa kasar Falastini mai cin gashin kanta a kusa da Isra'ila. Sai dai sanarwar ta Netanyahu da Netanyahu ya yi ta wani taron manema labarai da aka yada ta gidan talabijin na kasar. Na tabbatar wa duniya wata baraka tsakaninsu da Amurka babbar mai goyon bayan Isra'ila a yakin. Babban jami'in diflomasiyyar Rasha ya yi watsi da shawarar Amurka na komawa ta yi birin tattaunawa kan batun yarjejeniyar makaman nukiliya. Da yake magana a taron manema labarai na shekara-shekara a ranar Alhamis, ministan harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov ya ce ba zai yiwu ba, yayin da Washington ke ba da tallafin soji ga Ukraine. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun harba makamai masu linzami guda biyu na kakkaɓo jiragen ruwa a kan wani jirgin ruwa mallakar Amurka a mashigin tekun Aden, a cikin wata sanarwa da rundunar sojan Amurka ta fitar a yammacin jiya Alhamis. Sanarwar ta ce ma'aikatan jirgin sun ga makayan masu linzami sun sauka a cikin ruwa kusa da jirgin babu wani rahoto da aka samu na rauni ko lalacewar jirgin, inji babban kwamandan Amurka. Takaddama tsakanin Pakistan da Iran ta kai makura biyo bayan hare-haren wuce gona da iri da aka kai kan iyakar kasashen, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fararen hula tare da ƙara fargabar ɓarkewar rikici, lamarin da ya janyo hankalin Amurka da China inda dukkanin suka yi kira da aka da a rura wutar rikicin.
To baki ɗaya kuma a nan ne za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Baƙo na Bawa da Alhaji Tasiu Baƙo da masarautar Saminaka a jihar Kaduna, Najeriya. bisa rasuwar Alhaji Shehu Dan Talawan Bansa Manaka wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya. Da fatan Allah ya ji kansa mu kuma ya kyautata mu. Sai kuma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chad, wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga kammaluwar shirin, musamman Sarfila Hashim da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Dadi Belawi da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Malam Al-Zubair. A washe roki muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima ku.